sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya kana masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau litinin 6 ga watan Yuni na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Naziru a ba mu karin labarai
To Prime Minister Britania Theresa May ta ce yanzu hukuma ta san sunayen mutanen da guda uku da suka kai hari akan gada birnin London shekaran jiya Asabar inda suka halaka mutane bakwai suka raunata wasu fiye da 50. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin Amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan ta haramta wa mutane wasu kasashe 6 na musulmi izinin shigowa Amurka. A yau kasashe 6 da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain, Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa, Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diplomasiyar su da kasar Qatar.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa hukumar alhazan Najeriya ta ce alhazai za su ga canji a ƙasa mai tsarki a aikin hajin bana.
Ƙarin inganci na motoci yayin zirga-zirga a Makka, Muna, Arafa, Muzdalifa.
Sai dai da gasken jihohin da gwamnatin tarayya ce za ta kamu da cutar mura tsuntsaye batun ta tabbata.
Masu wannan kiwon kaji, to Allah ba mu haɗin kai. Ana yi ne domin muna so mu ga lallai an bi ka'idan nisa tsakanin gona da gona da
Haka kuma muna da rahoto daga jamhuriyar Niger akan kuɗin da kasashen da ake kira G5 Sahel ke bukata domin samar da tsaro sai shirin ilmi garkwadan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande sai dai duk waɗannan sai kun ci
Masauraro assalamu alaikum Prime Minister Britania Theresa May ta ce yanzu hukuma ta san sunayen mutanen nan guda uku da suka kai hari akan gadar birnin London a shekaran jiya Asabar inda suka halaka mutane bakwai suka rauna da wasu fiye da 50. Prime Minister ta ce za a sako sunayen nasu da zaran lokacin yin hakan yayi. Har ta kara da cewa an kama karin wasu mutane 11 da ake jin kila suna da hannu a cikin ta'asar. Haka kuma Prime Minister din ta ce ƴan sanda na ci gaba da kokarin tantance sunayen mutanen da abin ya shafa, waɗanda ta ce sun hada da mutanen kasashe daban-daban. Yau Litinin ma ƴan sandan sun ci gaba da gudanar da bincike, kuma inda suka cafke karin mutane a lokacin da suka kai samame a unguwannin Newham da kuma Barkin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin Amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan da ta haramta wa mutanen wasu kasashe 6 na musulmai izinin shigowa Amurka. A cikin jerin sakonnin Bridget da ya aika zuwa dandalinsa na Twitter, Trump ya tattaki ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aikata abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa. Zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa kasashen Iran, Syria, Libya, Sudan, Yemen, Somalia shigowa Amurka. Ya ce kamata ya ce ma'aikatar ta aika da tsarin dokar na farko wanda har ila yau ya kunshi Iraq. Sai dai har zuwa yanzu kotunan dewa na Amurka sun toshe yunkurin sun hana aiwatar da dokar hanin da ake son yi wa ƴan waɗannan kasashe 6 inda kotunan suka nuna cewa kalaman da ke fitowa daga bakin Trump game da alakar musulunci da ƙidar ta'addanci da kuma maganar da ya taɓa yi a lokacin yakin neman zaɓensa game da buƙatar toshewa musulmi hanyar shigowa Amurka duk sun shigo wato sun saba wa kundin tsarin mulkin Amurka ɗin.
To a yau kuma kasashe 6 da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain, Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa da Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diplomasiya da kasar Qatar bayan da suka zarge ta da cewa tana ba da goyon baya ga aƙidar ta'addanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta bayyana wannan matakin da cewa baya da hujja da kuma mataki ne da aka daukawa bisa zargi maras tushe. Kasashen 6 sun ce za su janye ma'aikatansu na jakadanci sannan kuma sun tsinke duk wata zirga-zirgar sufurin jiragen sama da kasar ta Qatar mai arzikin man fetur. Shi ma kamfanin jiragen sama na Qatar Airways ya ba da sanarwar cewa ya tsaida jiragensa daga zuwa Saudi Arabia. Misra ta yankawa jakadan Qatar wa'adin awoyi 48 da ya bar mata kasarta, yayin da sauran kasashen na yankin Gulf suka yankawa ƴan kasar Qatar da ke zaune a kasashensu wa'adin kwanaki 14 na su tattara nasu ya nasu su bar musu kasashensu. Haka kuma Saudi Arabia wacce ke jagorancin kasashen da ke goyon bayan gwamnatin Yemen da sojojinsu a yakin da ake a can Yemen din. Ta nemi Qatar ta fitar da sojanta daga kawancen na soja.
Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Isra'ila da Senegal sun maido da tsohuwar hulɗar su ta diplomasiyyar da tawargaje bayan da Senegal din ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka gabatar da ƙudurin la'antar Isra'ila a zaman da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi a watan Disamban bara, inda ya yi Allah waddai da ginin gidajen Yahudawa da Isra'ila ɗin ke yi. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya haɗu da shugaban Senegal Macky Sall a Liberia lokacin taron ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS. Isra'ila ta ce jakadanta zai koma Senegal yayin da ita kuma Senegal ta goyi bayan baiwa Isra'ila matsayin zaman yar kallo a cikin zauren ƙungiyar ƙasashen Afirka. A watan Disamban bara ne dai ƙasashen Senegal da New Zealand da Malaysia da Venezuela suka gabatar da ƙudurin da ya buƙaci Isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukan girka gidajen da take a yankunan da ta mamaye na Falastino. A kan haka ne Netanyahu ya koro jakadan Senegal da New Zealand daga ƙasar shi. Isra'ila ba ta da alaƙar diplomasiya da Malaysia da Venezuela.
Dakarun ƙungiyar 'yan tawaye ta FARC ta ƙasar Colombia ta zargi gwamnatin ƙasar Colombia a jiya Lahadi da maimaita karya sharuɗɗan da ke ƙunshe a cikin yarjejeniyar zaman lafiya. Shugaban 'yan tawayen Rodrigo Londono, wanda aka fi sani da laƙabin Timoshenko, ya yi gargaɗi a dandalin Twitter cewa sakamakon maimaita karya alƙawurra da kuma ƙin bin ƙa'idojin yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati take, FARC za ta buƙaci masu sa ido na ƙasa da ƙasa su ringa nazarin yadda ake aiwatar da yarjejeniyar. Sai dai kuma wannan kalamin bai bayyana abin da Londono yake nufi ba, yake nufi da masu saka ido na ƙasa da ƙasa ba, wanda tuni yana cikin tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata bayan da aka warga zarandunar mayakan FARC.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. Tun fara hoton da batun kudin haji a Najeriya wanda ya karu fiye da da, kuma hukumar ta ce ba za a rage ba duk da kiran da kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya suka yi. Sai dai shugaban hukumar ya ce za a ga canji. Ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kudin aikin hajin bana na kujera ta bai ɗaya mai guzurin dala 800 sabon abu ne da zai fara aiki daga hajin bana a Najeriya. Ba halajin da zai biya ƙasa da naira miliyan 1.5 biyo ba mafi tsadar canjin dala da aka taɓa samu a tarihi. Waɗannan bayanai ma sun fito fili ne bayan gayyatar da ƙungiyar gwamnoni ta yi wa shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad don yin bayani filla-filla kan wannan lamarin. Ga abin da shugaban ƙungiyar gwamnonin Abdulaziz Yari ke cewa.
Shugaban hukumar Alhazai ta ƙasa mun kira shi domin ya tattauna mana ya ba mu tsari na ayyukan suna aikin haji na wannan shekara da kuma sanin ma hakikanin farashin la'akari da yadda ainihin tsadar dala take a yanzu bisa ga shekara ta gabata. Shekara ta gabata gwamnati ta bada ita akan naira 197, amma yanzu ana ganin akwai samun farashi na 305 wanda har yanzu dai ba a gama tantance yadda za a yi ba. Mun yi mashi tambayoyi akan sassa na alhakin ɗauka alhazai, yanda ake ganin cewa su masu hidimar ɗauka alhazai 'yan ƙasa suna fama da takura daga ainihin ita gwamnatin Saudiya, inda suke cewa za a yi amfani da kashi 50% a ba masu ɗauka alhazai na ƙasar Saudiya, waɗanda 'yan ƙasarmu masu wannan sana'ar za su takura kuma za su samu matsaloli sosai. Muna da isasshen 'yan ƙasa masu iya wannan aikin. Mun nuna ma ita hukumar alhazai cewa tsarin da aka yi gaskiya bai gamsar da mu, kuma akwai buƙatar a koma a waiwaya baya domin sake tsarin da zai amfani al'ummarmu da kuma jama'a da suke cikin wannan sha'anin kasuwanci.
Shugaban hukumar Alhazan Barista Abdullahi Mukhtar a nasu ɓangare ya ce da yardar Allah duk wanda Allah ya bawa damar zuwa aikin hajin zai ƙara ganin ingancin hidima.
Ƙarin inganci na motoci yayin zirga-zirga a Makka, Muna, Arafa, Muzdalifa, a ga ƙarin inganci na harkan ciyarwa da kuma masaukai, ƙarin inganci na harkan kiwon lafiya da kuma harkan tsaro. A tattare da haka ne ma muka cin Allah ya so yadda muna sa rai kashi 25 cikin ma'aikatanmu da za su tafi aikin haji ba za su yi aikin hajin ba. Ko a ranar Arfa da fita mu na da shauransu, in Allah ya so yadda za su fita ne da kayansu na gida domin su tabbatar da cewa shi alhaji ya yi aikin hajjinsa cikin aminci da kuma cikin kwanciyar hankali.
Wannan dai duk yana zuwa ne a bana da hukumar Saudiya ta dawo da yawan kujerun alazan Najeriya daga 76,000 zuwa 96,000.
Sunana Ibrahim Baba Suleiman, na je Hajji Bara, naga an kama alhazai gidaje a markaziya dab da masallacin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk kudin da mutum zai kashe a aikin haji riba ne don sauke farali. Kazalika duk rangwame da za a samu ba zai kai farashin da ake so ba. Hakanan ita kanta gwamnatin tarayya bata fito daga karerar tattalin arziki ba.
Malamai da tafsirin Ramadan na kiran rangwame daga wajen gwamnatin tarayya ta hanyar ƙara tallafi ga canjin dalar. Hausawa kan ce mai zurfin ido da wuri yake fara kuka. Da alamu lokacin kukan nan fa ya wuce, dan watan gobe ake sa ran fara tashi zuwa Saudiya.
Za a fara tashi da in Allah ya kai mu tsakanin 24 ga wata, ya danganci menene aka gani a daidai wannan lokacin.
Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jihar Bauchiko an samu barkewar cutar muran tsuntsaye ne kamar yadda gwamnatin tarayya ta bada sanarwa a cikin satin da ta gabata. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Bauchi rahotanni na bayanin cewar an samu bullar muran tsuntsayen a yankunan kananan hukumomi guda hudu. Ji cewar kwamishinan ma'aikatar gona Alhaji Yakubu Kiri hirata da shi ta wayar taho inda ya ce gwamnatin jihar Bauchi za ta kafa dokar tabbatar da cewa masu sha'awar sana'ar gonar kaji sun bi ka'idar aikin.
Abin da zan ce so faɗa kawai shi ne wannan abin nan doka da muke so a kawo wanda za mu gabatar wa gwamnati. Ina so su haɗin kansu masu noman masu wannan kiwon kaji. Da Allah ba mu haɗin kai. Ana yi ne domin muna so mu ga lallai an bi ka'idan nisa tsakanin gona da kuma wasu ka'idodi da su rijista da za su riƙa yi na tara 'yan union. Na masu noman kajin lokacin babin ya kula turu na je na same su biyu ma ina zuwa na tara su na mushi bayani kuma hankalin su ya kwanta. Wato abin da dai jimlar gonakin da suka abin da ya shafa 44
kuma duk a ƙaramin hukuma ɗaya ne.
A'a, akwai abuka ga mun samu banda turu, mun samu a Bauchi, mun samu a Warje, mun samu kullum a Katako.
Ƙaramar hukumar Toro na kan iyaka da garin Jos ta jihar Plateau nan ne annobar murar tsuntsayen ta fi gauni. Shugaban kungiyar manoma gonar kaji na ƙaramar hukumar Malam Bashir Adamu Rishi ya yi mini ƙarin bayani kan lamarin.
Maganan shisharan kaji a Toro local government wannan masifa mun ta fama da ita tun 2015 ma har ga Allah wannan masifa
to ko za ka iya kesta mun kamar yawan gonaki da ma yawan manoman da yake a macasarin kajin ya shafa. Amma gwamnatin tarayya ta ce ta ba da kuɗi ma jihohin da wannan abu ya shafa.
A to in dai an ba wa jihohi to tsakani da Allah mu dai ba mu gani a ƙasa ba.
Daga bisani na tuntuɓi Dr. Haruna Zakari, Darekta a ma'aikatar gona a jihar Bauchi, ya ba da shawara kan hanyoyin da za a bi don kafa gonakin kaji.
To dole ba zai ga kan cewa akwai buƙatar samu wanda ya san wannan harka, wanda zai ba shi shawara ta kowane gefe ta wannan sana'a. Ka'ida ya nuna akan cewa gonar kaji da babbar gona ce, ya kamata ta zama kamar mita 500 tsakaninta da ƴar uwarta.
Yayin da masasarin tsuntsayen ta shafa sun hada da Bauchi, Kano, Katsina, Nasarawa, Plateau, Kaduna da kuma birnin Abuja. Lohab Muhammad Mira, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar ku, kasashen da ake kira G5 Sahel ne suka ce suna bukatar kudi €50 million domin samar da rundunar haɗin gwiwa da zai kare kasashen nasu. Ga su lamu muna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron manyan kwamandojin rundunonin mayakan kasashen yankin Sahel, mambobin kungiyar Shisen Sahel da suka hada da Mali, Burkina Faso, Niger, Chad da Mauritania, wanne ya gudana a ƙarshen makon jiya a birnin Bamako ne ya ƙara jaddada aniyar gaggauta soma ayyukan wannan runduna ta haɗin gwiwa da za ta kunshi sojoji da 'yan sanda kimanin 5,000. a cewar dan majalisar dokoki mamba a kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasar Niger Idrissa Medaji. Wannan yunkuri zai bada damar murkushe ta'addanci a yankin na Sahel da ake yi wa kallon mafi dandana kudar illolin wargajewar kasar Libya.
Ita major wanda sun ka gamu ba mako sun kai taro sun yi kira sun ce ga abin da ya kamata in ana son wannan wuri ayi tsaron shi sun yi kasafin kuɗi sun ce kuɗi waɗannan ta kamata su kama miliyan 50 na euro. Yanda kun gani a lokacin da an kasa yin Boko Haram an kan runduna wadda ta kumshi Niger, Nigeria, Chad, Cameroon da Benin. Yau alhamdulillah wannan runduna an gaza ta mun ga ta yi aiki sosai kuma mun gode mun ga abin da ya kwanci hankali ta har samu cikin yankin Chad. Kenan muna ta mawa in an kasa mu an kasa wannan runduna in Allah ya yarda da Ubangiji Allah wannan abu da mun gani ana ganin a buga nan Mali a saka Niger kuma a buga nan koko a zo Burkina a buga zai karewa sojojin mu za su wannan aiki insha Allah so kayan aiki su tsare kasashen mu in Allah ya yarda.
Kasashen na Jason Sahel sun buƙaci tarayyar Turai ta dauki nauyin kudaden tafiyar da wannan runduna wacce a dai bangare yake da alhakin dakile wa bakin haure hanyoyin zuwa Turai misali akari da yadda matsalar ke ƙara kamari. Matakin da Honorable Idrissa Medaji ya ce yayi daidai domin akwai alamun babbar alaka tsakanin matsalar tsaro da ayyuka irin na waɗannan matafiya.
Kullum wani abu ya faru inda suka fara diba sai suna dimin ina na baki suke da baki na wajen baki aka fara bincike riba kenan muna ganin za su kokari saboda waɗannan kuɗi samu su zuba su aka wannan rundun.
Nan gaba kaɗan shugabannin ƙasashen na Mali, Burkina Faso, Niger, Chad da Mauritania za su gudanar da wani taron koli a ƙasar Mali da zummar canza yawo a kan wannan batu. Yayin da ake sa ran wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai a yankin Sahel za ta ziyarci ƙasar Niger a wannan litinin domin tattaunawa da shugaban ƙasa Isu Muhammadu a ci gaba da shirye-shiryen ƙaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar ƙasashen biyar mambobin G5 Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haɗa kan mu a tsirar kanmu so juna, manufar mu a nan da mu tangana.
To, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya, Allahumma amin. Idan har ma sauraro kuna biye da shirin namu sau da kafa, a yan makonnin baya da suka gabata, mun fara gabatar muku kaɗan daga cikin tattaunawarmu da kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare na jihar Sokoto, Dr. Muhammad Jabi Kilgori, inda yake bayanai dangane da yunkurin gwamnatin jihar Sokoto wajen ganin an inganta ilimi a jihar. Yau za mu ɗaura daga tambayar da na yi mishi.
Akwai na koyon malanta, akwai ta sakwata da gusau da bidda, hambe na bayanta ya tare ta hammar amma na koyon malanta.
Kayi magana dangane da albashi koko kayi magana dangane da kyautata ma malamai. Sau da dama malamai suna kuka akan cewar gwamnati bata kyautata musu wajen abubuwa da suka shafi kudaden alawas nasu, ko kuma wata kyautatawa wanda za su ji aikin nan kamar aikin gidansu ne. Mafi akasarin su sukan dauki aikin nan kawai suna yin shi ne dan albashi saboda rashin kyautatawa da suke samu daga gwamnati. Wani irin abu gwamnati take yi don ganin malamai an kwadaita musu son aikin nan na koyarwa fiye da su je su aiki ma da matatan mai ko wani babban ma'aikata?
Gaskiya da Yusuf, wato abin da ke faruwa malamai musamman da a jihar Sokoto, wato malamanmu suna da ƙarin albashi bisa ga ma'aikaci na waje a cikin gwamnati idan an duba. Dukkan su malamai suna bisa ga wani matakin albashi da muke ce mu na malaman sakandare haka. Na firamare suna da nasu tsari wanda yake in ka kwatanta da mai aiki cikin gwamnati zaharin gwamnati da kuma aikin karanta su akwai bambancin ƙarin albashi. Na biyu kuma akwai allowance da muke tadadin basuwa ga malamai domin tabbata cewa lalle sun samu zama, kuma allowance muke tadadi na zaman karkara. Akwai allowance muke tadadi na yanayin aikin na nauyin aikin da aka azama mallami da kuma irin matsayin da yake da shi na kulawa da wani fanni da sauransu dukkan suna nan an yi tanaji amma mai muhimmanci Yusuf abinda za a gane shine mallamai suna da matsayi suna da daraja ga jama'a daraja su ta danganci irin yadda suke bada ilimi sannan kuma abinda za su samu na albashi kamar da na faɗa daidai yake ko hiye da wanda ma'aikacin gwamnati ke samu don haka abinda ababban gurin mu jarin bukatar mu shine zama mallami albashi ne da ake bashi harko ya tabbata ya ci albashin halab malabata da matsala muna da matsala kwarai da gaske wasu malamai da ba su zuwa aiki ma sai su ana an saka albashin kawai amma ba wai don ana son aikin ba akwai da yawa mallamai muna da mai yawanci duka suna son aiki suna an saka albashi wasu kuma suna nan albashin kawai suke so to muna ne yanzu haka mun dauki matakin tantancewa da tacewa domin ba yiwa a tahi ana biyan albashi mallami bai zo aiki koko ya zo aiki yau bai zo gobe mai da ka zo aji yara da sun ga ba mallami ba za su tsaya ba don haka muna nan muna dauka wani mataki amma kuma muna karawa musu gwiwa musamman wuraren zama kamar gidaje akwai tsari da gwamnati take da shi na hitowa da gidaje akwai gidajen da muka gada wanda muna nan muna kokarin za a gyara su akwai kuma wasu da za a kara za a yi gurabo kauka gidazo na mallamai wanda mallamai za su zo sannan abubuwan hawa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muke akan hanya yanzu har kungiyar mallamai tana kan hanyar da za ta tada dan mallamai babura wanda za su hawa kaga wannan abu ne mai jan hankali don hakan ga abinda ya shafi albashi gurgudu muna nan muna kokarta abinda ya shafi allowance ana nan ana yi abinda ya shafi gida masauki inda mutum zai zauna ana nan ana kokari abinda ya shafi kuma abin hawa da sauransu don haka mallamai ma dama karanta suwa ita abu ne wanda yake na ra'ayi duk wanda yake da ra'ayin karanta suwa zai tsaya shi wanda kuma bai da ra'ayi duk albashin da ka bashi ba wai zai tsaya shi makarantar suwa ba don haka ga wannan abinda muke son mu fahimtar da jama'a kenan amma muna nan muna kokari cikin wannan doka insha Allah
a wannan doka da shi gwamna ya aika ma majalisa wanda ake neman sa shi ya zama doka a jihar kenan akwai magana na cewar ilimi wajibi ne ga kowane yaro akwai iyaye waɗanda har a wannan zamani da muke ciki suna ganin cewar ilimin boko ko ilimin wannan zamanin ba abu ne wanda ya daidai da tsarin su ba ba su da ra'ayin su bar ƴaƴansu su je makarantar boko akwai wani tsari da a cikin wannan doka da ake neman kokarin sawa wanda idan iyaye ba su bar ƴaƴansu sun je makaranta ba akwai wani hukunci da za a yi musu
kwarai da gaske akwai tantance da aka yi da dama a cikin wannan doka da yake wannan doka an suna hannun majalisa ana tantance ta a fito da ita amma muhimmin abu shine wannan doka ta ƙara ƙarfi ta kuma inganta bisa ga dokar ilimin bai ɗaya ta 2004 wannan doka ta nuna cewa lalle wancan doka tana bada dama cewa gwamnati za ta yi kaza za ta zan mutane su amma wannan ta tace ta karhafa ta inganta abubuwa da suka shahi gwamnati ita kanta me dole ta tare da gurabu da wuraren da mutane yara za su shiga sannan uwaye su kuma wajibi ne ga uwa da uba ya tabbata ya kai dan shi makaranta idan ba wani dalili mai karfi ya hana ya zo makaranta ba akwai tare da wannan doka ta
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Muhammad Jabbi Kilgori kwamishinan ilimi a matakin primary da secondary a jihar Sokoto sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don mazanniƙewa
to a gaida Mallam Yusuf kafin mun kai ga ansoshin wato takardun da kuka aika muna ga nasiha game da azumi
ni ne Inuwa Zubairu Bauchi bismillahir rahmanir rahim wani hadisi din mai nuna falalan wata ramalana da azumin kansa ya ce a takun ramadan sayyidi shuhur awaluhu rahmatun wa wasaduhu magfiratun wa asiruhu itikun minan nar fi lailatu khairu min alfi shaharin man hurimaha faqad hurima alhayr kulluhu wato ya ce wani wata ya zo muku shine wata ramalana shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata ramalana yace farkon sa rahman Allah ne tsakiyan sa gafarta zunubi ne karshen sa yau tawayaye ne daga barin shiga wuta wato kaga kamar alfanu ne goma na farko goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah to duk ba maganan wuya anan tunda abinda farkon sa rahama ne tsakiyan sa kuma gafara ne karshe kuma yan tawaya ga barin shiga wuta to me mutun ya rasa ai ya samu komi kuma a cikin ramalana akwai wani dare a cikin wannan watan wanda yafi watanni dubu wato yafi ibada da zaka yi ko alheri da zaka yi har wata dubu shekara 80 ko 83 wanda duk aka hana masa bai dace da samun wannan dare ba wato a ramalana to an hana masa alheri da yawa wato yayi asara to haka sai mai ta kokari dama abubuwa uku Allah ya boye su don ai ta kokari ne dan in mutun ya san ya samu sai ki shikenan sai ya shagala kuma ya daina komai ma sai ta ai na jefa na cife ai na kora na kama shine kuwa sune kuwa kamar haka Lailatul Qadri da kuma Salatul Wada sannan kuma da lokacin nan awa ɗaya din nan na cikin juma'a ko wace juma'a wanda ana amsa addu'a a lokacin kamar yankan wuka to inda mutun ya san su sai yayi to don a talalube a ta kokari a ta fafike saboda haka musulmi ba zai zauna kawai ba
to madalla Allah ya karba yanzu mun zo ga sakonnin da masu sauraro ku kai ko muna
Musiƙan mu ta farko ta haɗin gwiwa ce daga cire mamai turare dumje Niger da Ado Kirefa Bone Niger wanda suka ci salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka hakika matakin wasu daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a ƙasar mu Niger na neman kwatowa iyayen mu mata waɗanda mazajensu suka rasu hakokin su na gado daga hannun wasu masu rike da makaman gargajiya yayi daidai muna fatan Allah ya sa a dace amin fatan alheri ga VOA Hausa harin ta'addancin da aka kai a birnin London wani babban kalubale ne ga mahukuntan ƙasar Burtaniya ganin yadda ba dade da kai hari a Manchester ba sai ga wannan ya biyo baya da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu kungiyoyin ƴan ta'adda amin sako daga Sadi Sa'idu Daura Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama a yau domin in jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukan su a Burtaniya da fatan Allah ya tona asirin duk masu aikata wannan ta'addancin amin sako daga Usman Malika mai Royal Road Funtuwa mataimakin shugaban muryar jama'a sai kuma sakon dan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar Dambam Hussein Abba Dambam jihar Bauchi Najeriya wanda yace gobara daga kogi maganinki Allah muna jajantawa al'ummar kasar Bangladesh bisa wannan matsananciyar guguwa mai awan gaba da mutane da ta aukawa kasar wanda ta janyo asarar rayuka da kuma dukiyoyi Allah ya kare aukuwar hakan nan gaba amin wasika mu ta karshe ta hadin gwiwa ce daga Maiduguri GTY Kanamma da Abubakar Mustafa Kanamma wanda suka ce VOA Hausa muna tai tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar murna saboda zaben sa da aka yi a matsayin wazirin Adamawa
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice
Prime Minister Britaniya Theresa May ta ce hukuma ta san sunayen mutanen nan guda uku da suka kai hari akan gadar birnin London shekaran jiya Asabar inda suka halaka mutane bakwai suka raunata wasu mutane fiye da 50 Prime Minister ta ce za a sako sunayen nasu nan da zarar lokacin yin hakan yayi. Hatta kara da cewa an kama karin wasu mutane 11 da ake jin kila suna da hannu a cikin ta'asar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin kasar da Amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan da ta haramta wa mutane wasu kasashe 6 na musulmi izinin shigowa Amurka. A cikin jerin sukunin Burjik da sakonni Burjik da ya aika zuwa dandalinsa na Twitter, Trump ya caccaki ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aika abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa 'yan kasashen Iran, Syria, Libya, Sudan, Yemen da kuma Somalia shigowa Amurka. Yau kasashe 6 da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa da Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diplomasiya da kasar Qatar.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mana domin gabatar da shirin. Sai Saida Abdul Tabaru Umarni da injinin Basco, ni Ladan Ibrahim yake cewa A cigaba da sauraron sashen Hausa domin ko ga Usman nan da Safinatu Sara Sodangi za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.